الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a majalisinmu na karatun littafin ashmawi a cikin wannan rana ta alhamis mai yiwa ya zama 6 ga watan aljuma'a al-akhira shekarun hijira alif da 439 wanda yazo daidai da 22 ga watan 2 shekarun miladiya 2018 mu'allafin wannan littafi malam abdul bari al-ashmawi rufa'i rahimahullahu ta'ala Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yau zamu tashi a sabon babi bayan mun gama karatu a babin da yake magana akan rafkanwa da sujudar rafkanwa yau zamu tashi a babin da malam ya kulla shi akan limanci malam yace babun fil imamati babi da yazo yayi magana dangane da limanci galibiya irin wannan mahalli malamai sukan tattauna sallar jama'a sannan su yi magana akan abin da ya shafi liman to amma malam ya kebe magana akan ya kebance magana akan abin da ya shafi liman din da yadda ake limanci ba tare da ya ce wani abu akan abin da ya shafi sallar jami'i ba wato sallar jama'a imama da malam yace masdari ne na amma ya ummu imamatan in an ce al-imam a irin wannan mahalli ana nufin wanda ya gabaci mutane don ya jagorance su a sallah wannan shi ake cewa liman a sallah ko da ba kadai a sallah ake samun liman ba ita al-imama matsayi ne mansab ne matsayi ne na girma wadda yake da nau'i kala kala yana da daraja ta farko al-imamatul uzma daraja ta farko babban limanci shine shugabanci na gaba daya wato kamar a ce shugaban musulmai wannan da a ce masa al-imam sannan kuma shugabanci na sallah shi ma wanda ya wuce gaba ya ja mutane sallah ana ce masa al-imam wanda ake ja ana ce masa al-ma'mum shi mai bi kenan ana ce masa al-ma'mum ita al-imama al-uzma wancan babban limanci na shugabanci shi ba a saba bisa al'ada a ce wa talakawa ma'mumai ba sai dai a ce musu sha'ab a ce musu talakawa amma na sallah idan an ce liman to dole a ce mamu dole rukuni ne cikin rukunan limanci idan an san liman dole a san mamu duk mai sallah shi kadai idan ba wani tare da shi to ba za a ce masa liman ba sannan mai sallah shi kadai idan ba wani ke jansa ba a sallah ba za a ce masa mamu ba dole ne sai an samu liman a san mamu, dole sai an samu mamu a samu liman. To shi yasa babin zai tattauna liman da kuma yadda ainihin wato ya kamata sallah irin ta limanci ta kasance. Abinda malam ya fara da shi sharuɗan limanci, yace wa min shurutil imami an yakuna dhakaran musliman aqilan baligan aliman bima la tasihhu salatu illa bihi min qira'atin wa fiqhin. Malam yace wa min shuruti al imam, daga cikin sharuɗan liman, an yakuna dhakaran, ya kasance namiji, musliman musulmi, aqilan mai hankali, baligan baligi, aliman bima la tasihhu salatu illa bihi, masanin abinda sallah bata inganta sai da shi, min qira'atin kama daga karatun alqur'ani, wa fiqhin da kuma sanin hukunce hukuncen sallah. To anan malam ya ambaci sharuɗa, wadda waɗannan sharuɗa a malikiya sharuɗa ne na dole, sharuɗa ne na wajibi. Idan aka rasa ɗaya cikin waɗannan sharuɗa a malikiya, limanci baya inganta. Waɗannan sharuɗa da malam ya ambata sharuɗa ne guda biyar. Sharaɗi na farko malam ya ambaci ya kasance namiji, an yakuna dhakaran, ya kasance namiji, wato kishiyar wannan sharaɗi shine mace. Ma'anar wannan sharaɗi shine mace bata limanci, kuma idan sharaɗi ne na wajibi, idan ta yi limanci sallah bata yi ba. To amma idan muka yi la'akari da abin da ya zo cikin nusus ingantattu, to ba za mu saki wannan sharaɗin haka ba, cewa mace bata limanci, saboda ya tabbata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama mace ta yi limanci, ana ce mata Ummu Waraka. Annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi, har ya nada wa Ummu Waraka ladan ta ja mutanen gidanta sallah. Kuma anan baka cewa a'a ai a mata ne zalla, dan haka mace in ta ja namiji sallah sallar bata yi ba, sai a ce maka ai ladanin kuma idan ya kira sallah shi kuma sai ya tsaya a baya, shi ma yana bin su sallah. Ummu Waraka tana limanci, mata suna biye da ita, sannan ladanin dattijo ne, amma yawwa ba matashi bane, ya za a jefa matashi cikin mata? Yawwa dattijo ne bi ma'anar kalima na ƙarshe. To yana baya, yana can baya, shi kuma yake tsayawa shi kadai, sai ya bi su sallah. Wannan ya nuna cewa kenan ashe mace za ta iya jan sallah. Idan za ta ja sallar kuma za ta kasance ne a tsakiyar ƴan uwanta mata, ba kamar namiji ba, ita ba tana wucewa gaba bane, a'a tana tsayawa ne a tsakiyar safun gaba, sai a datsi tsakiya, kamar yanzu safunmu na gaba wanda yake setin liman, to daidai wurin ne ya kamata in mace ce a ce nan za ta shiga cikin safun. In ta yi ruku'u sai su yi, in ta dago sai su dago, ba za ta wuce gabansu ba. Haka ya tabbata na Aisha radiyallahu anha, ita ma ta yi limanci. Don haka zance mai inganci mace idan ta ja sallah ta yi limanci, aka bi ta sallah ta yi. Amma ba a sanya mace ratiban liman a masallaci, saboda abinda aka rawaito din jan sallar Ummu Waraka da jan sallar Nana Aisha radiyallahu anhuma, wana a gidaje ne, amma ba a irin masallatayya yadda muke masallatayya a unguwanni, a nada wata aramiya a unguwar a ce ita ce limamiyar unguwar ba, da samari da dattawa a ce su zo su tsaya a bayanta, za a yi sallah. Ai kaga safon gaba zai fice da matasa ko? To babu wanda ya isa sunnanta wannan. Idan wannan malikiya suke nufi, za a ce wannan kam bai zo ba, ba shar'antaccen abu ne, bari ma ya fi kama da haram. A ce mace ta kasance ta zo ta jagoranci maza a masallaci, ta ja su sallah, tana gabansu suna bayanta. Bayan idan har a masallaci za a yi sallah tsakanin maza da mata, mata ne suke bayan maza, a hakan din ma mazan suna kallon alƙibla ba matan suke kallo ba, a hakan din ma aka ce mafi sharrin sahun maza na baya wanda yake makwabtaka da na mata, tare da cewa fa bayan su baya kallo. To me za ka ce idan ka ce macen kuma ita ce liman, ga maza zan dan zandan a bayanta? Da haka mace ba za ta yi limanci irin na ratibi ba, balle ma a ce ta jagoranci juma'a, kamar yadda aka taba yi a Turai. Mace ta hau minbari ta yi huduba, ta sauka kuma ta yi limanci, kuma sallacin juma'a bi ma'anar kalima ba juma'a cikin gida ta mata ba. Balle a duba wannan, a'a wannan zai samu shiga a shari'a ko ko bid'a, zai zama bid'a. A juma'a ta cikin gari, ta kan titi, mace ta zo ta yi limanci. Haka wasu clips na bidiyo da suke yawo, kaga mace tana jan sallah, kaga maza da mata a sahu, duka ma a jere a sahu ana sallah. Wannan musulunci na social kenan. To wannan duka gaba daya musulunci bai zo da shi ba. Laysa minal islami fi shay, musulunci bai tanade da irin wannan limanci ba. Amma idan mace ta ja sallah, kaddara a ce mace tana sallah, sai mijinta yazo sai yayi kabbara a bayanta, sai yayi sallah, suka yi sallah, ya bi ta sallah, sallarsa ta yi ko bata yi ba? Sallarsa ta yi, me zai bata ta? Tata bata yi ba ne? To me yasa ta saba za ta yi ba indai tata ta yi? Ai duk wanda in yayi sallah ta inganta, to in wani ya bi shi ta inganta. Kullu man sahhat salatuhu fi nafsihi tasihhu ma'a ghairihi, duk wanda sallarsa a kashin kansa ta inganta, to za ta inganta kuma tare da wani. In ya ja wani sallah ta yi, wannan ka'ida ce da tana bi ta kan sharuɗa da yawa da malikiya suka saka a babin limanci. Ko shi wancan na ta kasance liman a cikin gari na masallaci, ta zama limamiyar ratiba, ko kuma ta zo ta jagoranci sallah a masallacin da galibin maza ke sallah, wannan shi ma ya fita daga shiriyar Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ba magana ake na sallah ta inganta ko bata inganta ba, magana ake na cewa hakan din abu ne shar'antacce, zamu ce ya saba wa shari'a. Don haka idan miji ya bi matarsa sallah, inda Ummu Waraka za ta ja mata sallah da ladan namiji, shi ma ya bi sallar, kuma sallarsa ta yi, ba abin da zai hana mace in ta yi ja sallah a gidanta, iyalan gidan suka bi ta ciki har da mijinta, ko mijin ya bi ta sallah, ba abin da zai hana sallarsu ta inganta. Don haka faɗin malam zakaran ya kasance namiji, za mu ɗauke shi bisa ga bayanan da ya gabata insha Allah. Musliman ya kasance musulmi, kishiyan musulmi kafiri, kafiri baya limanci saboda sallarsa ba ta inganta, ana biɗarsa da yayi musulunci ne da abin da musulunci baya ingantuwa sai da shi, ana biɗarsa da yayi sallah ne da abin da sallah ba ta ingantuwa sai da shi, shi ne musulunci. Haka lokacin da ake kiransa da yayi sallah, nan take ake kiransa da yayi musulunci, in yayi sallah ba musulunci ba ta inganta ba. Zargin su da ake na basa sallah, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin, me yasa ku cikin wutar saqar suka ce ba ma yin sallah? To wannan zargi ne da ya shafi sallah da kuma kin yin abin da sallah take inganta da shi, shine musulunci. Laka kafiri idan yayi sallah yana kafiri bata inganta ba. Ballantana ma yayi limanci. Aqilan ya kasance mai hankali. Shar'i na uku kenan. Kishiyar hankali hauka. Kare zama mahaukaci saboda mahaukaci idan yayi sallah bata inganta ba a cikin haukarsa. Bata inganta ba. To kaga waɗannan mutane guda biyu da malam ya ambata musulmi da kuma mai hankali kishiyoyin su in mun kula zamu ga dama su akan kansu ma sallar bata yi ban sun yi mahaukaci in yayi sallah sallarsa bata yi ba bata inganta ba har sai ya kasance a cikin me a cikin hankali ba za a karba ba don haka rashin ingancin sallarsa shi yake ƙara nuna rashin ingancin sallar mai bin sa haka mahaukaci ba zai limanci ba sai mai hankali nan hankali da ake nufi ana nufin hankali kishiyar hauka ba hankali kishiyar wauta ba akwai hankali daɗi akan hankali wani zaka same shi hankalinsa daɗi ne akan na sauran mutane saboda yana da saurin fahimta yana da hikima yana da saurin sanin mai ya kamata shawararsa tana da kyau sosai galibi in ya ba da shawara da wuya abu shawararsa ba a dace ba irin wannan hankali ne daɗi na baiwa to ba irin wannan hankalin ake nufi ba ana nufin dai kawai hankali ɗin irin na kowa kishiyar hauka aliman baligan ya kasance kuma baligi baligi anan kishiyar yaro yana sa abu babu ba a sa mod ba ga shi nan ba baligi anan kishiyar yaro to shin abin tambaya anan shine shin yaro idan yayi sallah sallarsa tana inganta ko bata inganta zamu ce yaron kala kala ne yaro kala biyu ne akwai as-sabiyyu ghairul mumayyiz akwai kuma as-sabiyyul mumayyiz akwai yaro wanda bai kai tamyizi ba baya iya ware zafi da sanyi baya iya sanin fari da baki baya iya ainihin wato bambance farin ciki da bakin ciki wala Allah idan aka bashi gaushi da dabino sai dauki gaushi saboda ga yafi ja yafi daukan hankali idan aka bashi naira 500 da naira 1000 sai dauki 500 saboda tafi kala ko naira 5 ma da naira 1000 tafi sheki tafi kala naira 5 sai ya karba saboda bai iya ya bambance su ba rashin tamyizi kenan to duk yaron da yake wannan marhala ibadar sa bata inganta in banda abu biyu hajji da umra hajji da umra sune kadai suke inganta daga yaro dan karami wanda bai kai tamyizi ba saboda hadisin matan nan da ta daga yaronta ta nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar ma ta ce dantsansa ta kama saboda kankantarsa dantsansa ta kama ta daga ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana da hajji yace na'am walaki ajrun eh yana da hajji ke ko kina da lada ladan kin yi dawainiyar hajji da shi amma yana da ladan hajji kuma gashi nan karami ne bai kai shekarun tamyizi ba kamar yadda malamai suka rinjaye da zance sannan haka umra umra kuma duk da cewa wannan kissar wannan waqi'ar a hajji ta faru ba umra ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam yace dakhalatil umratu fil hajji ila yawmil qiyama umra ta shiga cikin hajji har zuwa ranar alqiyama haka abin da ya hukunce hukuncin da suka shafi hajji sun shafi umra idan hajjin sa zai inganta haka umrarsa za ta inganta tunda an samu nassi akan wannan yaro wanda bai kai tamyizi ba idan yayi haji ko yayi umra ya inganta ko goyon sa aki ko shayar da shi aki akai haji da shi da sunan shi ma an masa shi ma yayi haji hajjin sa ta inganta ko da dai bata dauke masa nauyin hajjin musulunci ba idan ya balaga ayyuma sabiyyin hajja thumma balaga falyahujja hajjatal islam ko falyahujja hajjatan ukhra duk yaro karami da yayi aikin haji sannan ya balaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai yayi haji kuma wata daban sai yayi haji hajjin sa na wajibcin musulunci amma wacce da yayi aka yi da shi yana goye yana da ladan hajjin za a rubuta masa a littafin sa na lada yana nan a rubuce amma bai sauke masa faralin hajjin musulunci ba idan ya balaga zai yi shi kamar yadda haka bawa ma yake almuhim haka umra amma a sauran ayyuka sallah azumi da sauran ayyuka na ibada idan yaro karami yayi wanda baya iya rarrabewa da kai tamyizi ba to ba sa inganta wannan yaro na farko kenan yaro na biyu yaro mumayyizi wanda shi kuma yake iya mayyazewa yaron da yake iya bambance ababen da muka ambata a baya da ma waɗansu abubuwan ya san daidai ya san ba daidai ba to irin wannan shi kuma idan yayi aikin ibada matukar ya zo da ita yadda aka umarni a zo da ita ya zo da sharuɗanta wannan ibada kuma ya nisanci abin da zai bata ta ya kiyaye yadda ake yin ta yayi ada'in ta daidai to ta inganta kamar yadda ta babbata inganta babban dalili da yake nuna haka annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa muru auladakum bis salati wa hum abna'u 10 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 70 muru auladakum bis salati wa hum abna'u 70 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriquhum fil madaji Annabi alaihi salatu wassalam yace ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna ƴaƴan shekara 7 ku bulale su akan sun ƙi yin sallah idan sun kai shekara 10 wannan ya sa da dama daga cikin malamai suka tafi akan cewa yaro yana kaiwa matsayin rarrabewa ne idan ya kai shekara 7 daga lokacin ne za a dora shi akan tarbiya amma kasa da haka to yaro yana bukatan tausayi ne shi yasa ma shari'a ta tsananta dangane da abin da ya shafi rike yaro a lokacin da iyayensa biyu suka rabu kuma a lokacin da bai kai wannan mataki na shekara 7 ba shari'a ta matsa akan uwa ita ke da haƙƙin ta rike yaro matukar ba ta yi aure ba idan tai aure uwarta ta rike shi idan ba uwarta ko kuma wani dalili ya hana uwarta ta dauka to kanwarta ko yatta ta rike shi ma'ana dai kun ga yadda shari'a ta karkata gidan iyaye mata saboda a daidai waɗannan lokutan yaron tausayi yake bukata ba tarbiya ba kai gidanka matsayinka na namiji gida ne na tarbiya kai ne mai sawa a makaranta mai biyan kudin makaranta in makarantar biya ce kai ne mai koyar da sana'a kai ne mai kiyaye mai kula da shiga da fita kai ne mai kaza ga sunan dai abubuwa na yi wa yaro tarbiya kula da abokai da sauransu namiji yafi exposure namiji yafi wato tsayuwa akan waɗannan abubuwan to wannan lokacin da yaro yake daga haifuwarsa zuwa shekara 7 ba wannan ake bukata ba abinda ake bukata shine tausayi a masa wanka a lokacin da ya kamata a yi masa wanka, a bashi abinci lokacin da ya kamata a ce an bashi abinci, a kula da jinyarsa lokacin da yake jinya ba za a iya gane ma me yake damun sa ba, sai an damu da kula da shi sosai a iya gano me yake damun sa, a kula da baccin sa, a kula da wurin kwanciyar sa, a kula da farkawarsa cikin dare, yayi kashi a wanki, yayi fitsari a cire a canza masa kaya kar ya kwana a cikin kaikayi da azaba. Ire-iren waɗannan waɗannan abubuwan za ka samu abubuwa ne na tausayi, ba kowa ce za ta iya ta ɗauki wannan nauyi ba ya kamar uwarsa da ta haife shi. In za ka kwatanta wannan wahalhalin da wata wadda za ta jura ba ta ji asara ba uwarta kakarsa, in za ka ƙara shashimo wata wacce za ta yi ba ta jin ta yi asara, ba ta jin tana yi wani hidima, tana yi wani bare hidima, to nemi umarsa, ƙanwar uwarsa ko yar uwarsa. Amma in ka koma wani sashe daban, to ƙarshe sai ka samu mai masa wannan ɗawainiya tana jin gori a zuciyarta. Amma a lokacin da yake bukatan tarbiya, a sashi a makaranta, a koya masa sana'a, a yi waye, to lokacin ne ka kuma lokacin ka yi zagayo. Na yi amfani da wannan damar in sake faɗa, wadda dama muna yawan faɗa, don na ja hankalin 'yan uwana maza mu takaita bala'i da masifa tsakaninmu da mata akan abin da ya shafi 'ya'ya, mu ji tsoron Allah. Abubuwan da suke ga sunan a fili a media ana ganin su ana yadawa, irin halin kakanikai da yara suke fadawa a hannun waɗansu wadda ba su san darajar su ba. Watan ma ka aje mata ɗa ba ta taba haihuwa, ba ta san darajar ɗa ba, da haka Allah ba mu kashe. Wala Allah ita ce ta sanadin fitan uwarsa, yaya za ka ɗauko ɗa ka kawo ka ajiye a wurin wacce wala Allah inda za ta samu uwarsa ko uwarta Allah kaɗai ya san irin matakin da za ta ɗauka a kanta, sai yadda ƙarfinta da dabararta da biye-biyen tsubbace-tsubbacenta ya ƙare, sannan ka ɗauko kuma wannan fa uwarsa kenan wacce take tsaye da ƙafafunta, ita ma ta san kutun guila, ta san makirci. Ina ga wadda bai san ma me ake yi ba, tausayi kawai yake bukata, ka zo ka ajiye mata shi, sannan ka sa kafa ka fice, baka san me yake fukana a gidan ba, dab da zaka dawo an masa wanka fes an sa masa tufafi, da haka ba zaka san yana da matsala ba, ya wuni a cikin azaba sai dab da zaka dawo an masa wanka a sa masa kaya a dan bashi taliya ya ci a goge masa bakin sa, yana tawargi saboda ya koshi, sai kai tsammanin danka ba problem, alhalin azaba yake ciki. Kaga wannan masifa ce ba karama ba, to yana da kyau mu maida hankali akai. Allah ya kiyaye. Almuhim, yaro kashi na biyun nan wanda yake iya rarrabewa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shekarunsa da shekara bakwai, sai malamai suka ce kenan shi idan yayi sallar ta inganta, in ba dan in yayi ta yi ba da Annabi ba zai ce umarci shi da yin sallah ba. Kuma wannan ya nuna kenan ƙasa da shi ba zai yi ba, in yayi ba ta inganta ba, don haka shi yasa ma ba a ce a umarci shi da yayi ba. Shi yasa ba buƙatar ka ɗaga hankalinka akan yaro ɗan shekara biyar ko ɗan shekara huɗu bai yi sallah ba, ba ɗaga hankali a ciki. In ka ga yana yi ka ce masha Allah yana dungure, in bai yi ba ka cewa kamali ya ba kai sallah ba, ta ci kai sallah, wace sallah zai yi? In yayi ma ba yi za ta yi ba, kai dai tashi kai 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 babansa ya ga kana yi ko ba haka ba? Yau shi a lokacin ya san ana yi a gidansu, kawai ya ga ana yi a gidansu, babansa yana yi, maman shi tana yi, kai ta nafila a wurinka zai ga nafila, zai gani a wajenka ba sallar farilla ba, zai ga farilla a wajen maman shi, kai da makar ya zama baya ganin kwata-kwata kana sallah, yadda yake bai taba ganin kana sallah ba, sai sa wani in yazo randa kasuwa ta sarke ko aka shiga yajin aiki ba za a je aiki ba, ko kuma aka rufe kasuwa ana wani gyara ranar zaman gida ya kama shi, sai suka ga yana sallah a zahar, sai ga sun zauna suna ta kallon sa yana irin na mama, saboda shi ba su taba gani yana sallah ba, sallar sa ta zama abin kallo. don haka idan mumayyizi ne to sallarsa za ta yi. Abin da yake ƙara tabbatar mana da cewa sallar mumayyizi tana inganta shine hadisin Amr ibn Salama. Amr ibn Salama ya tabbata cewa ya limanci mutanansa yana dan shekara 6 zuwa 7. Mafi yawan abin da aka ce shekara 8 yayi limanci Amr ibn Salama. Dan haka kuma waɗannan mutanen nasa wadda sahabbai ne, inda a ce sallar shi bata inganta ba, da ba za su gwada sa shi limanci ba. Amma me yasa suka sa shi limanci? Saboda ya fi su alqur'ani, ya fi su alqur'ani. Dan haka wannan fifiko na ilimin har shari'a ta fi duba shi kenan sama da fifiko na shekaru. Kisa lokacin da waɗansu bayin Allah suka zo Madina suka yi musulunci, da za su tafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, to wadda zai ja muku sallah shine wadda afwan, wannan hadisi na farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wadda zai ja mutane sallah wadda ya fi su karatun littafin Allah. Idan sun kasance a karatun daidai wa daida, fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah, in sun zabo gaba daya a karatun daidai wa daida ne, qur'anin su duk iri daya ne kamar mu anan, to fa alamuhum bis sunnah, to wanda yafi sanin sunnah, wanda ya rinjaye a sanin sunnah, to shikenan sai ya ja sallah. Da aka ce duka, aka ce dukan mu anan yan yusabbihu ne, amma ga wani yayi 40 hadis mu ko ba mu yi ba, to shikenan shi sai rinjaye da wannan ilimin nasa na 40 hadis. Idan ya zama a Qur'ani da sunnar ma duk ɗaya ne, tare suka shiga makaranta, dan haka tare aka musu yusabbihu, tare aka musu 40, to a wancan hadisin sun ce wanda ya riga hijira. To mu kuma yanzu anan sai mu dauki wancan hadisin da na fara ishara zuwa gare shi, wadda baki suka zo abinan baki suka zo suka yi musulunci suka yi karatu, to duk karatun su ya zama daya, tare suka yi musulunci, tare suka dauki karatu, duk sun zama daya. Musa sai ce ku koma gida, saboda ya kula sun gaji suna bukatar iyalansu. Sai ce to yanzu karatu ya isa haka, ku koma gida. Idan kun je daya a cikin ku ya kira sallah, shi ladanci dokokin sa ba su da wani tsanani da yawa, daya a cikin ku ya ja sallah, shi yasa ba a sa wani sharadi ba. Fal yu'adhdhin lakum ahadukum, daya cikin ku ya kira sallah, wal ya'ummakum akbarukum, babban ku ya ja sallah. Me yasa anan yace babban ku? Saboda a karatu kan daya suke, kuma sannan su ma irin mu ne, ba masu hijira bane, balle a ce wanda ya riga hijira, baki ne daga garin su tara suka zo. To yanzu abin da za a rinjayar shine shekaru. Idan karatu ya zama daya, to sai a duba shekaru, wanda ya fi shekaru a cikin masu ilimin sai ya zama shine liman. Don haka anan abin da za mu duba, kun ga gabanin a zo maganar shekaru sai da aka yi maganar karatu, sai zama duk ƙarancin shekaru, matukar shi mai ƙarancin shekarun shine mai karatun, to shine liman. Wannan yasa Amr ibn Salama ya ja sahabbai sallah, saboda shi ya fi su ɗaukan alqur'ani mai girma, ya fi su hadda alqur'ani, ya fi su iya karanta alqur'ani mai girma. A takaice, wannan bayanin yana ilmantar da mu cewa da malam yace sharadi ne liman ya zama baligi, zamu ce anan da malam cewa yayi sharadi ne liman ya zama mumayyizi, to da babu jayayya. Domin wanda ba mumayyizi ba, sallarsa ba ta yi ba balle ya ja wani sallah, amma mumayyizi sallarsa ta yi akan kansa, sannan ya halatta ya ja wani sallah. Malikiya ma Allah ya musu rahama ba su yi jayayya ba akan cewa sallar mumayyizi ta inganta, domin sun yadda da hadisin muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Tunda ku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da sallah suna yan shekara bakwai, to sallar za ta inganta ne ta yi ne in sun yi. Don haka malikiya ba sa inkarin ingancin sallar mumayyizi, amma sai dai malikiya suna da tsanani akan abin da ya shafi wato bambanci tsakanin liman da mamu, wadda saboda tsaba tsananta bambanci tsanantawa a babin bambanci tsakanin liman da mamu, har sai da malikiya suka shiga cikin bambancin zuciya ma mana niyya, suka hana niyyar liman ta bambanta da ta mamu. To ina ga a ce niyya ta zahiri ba ta zuciya ba, ta zahiri ta bayyana ta bambanta tsakanin liman da mamu, ko ma a ce niyya ta hukunci abinan sifa ta hukunci ta bambanta tsakanin liman da mamu. Abin da nake nufi anan shine me hukuncin sallar farilla akan yaro mumayyizi? Ba shakka wanda duk bai balaga ba sallah ba ta zama wajibi a kansa ba. Mumayyizi dan shekara 7, 8, 9, 10 da yake iya yayi sallah ya gane ta ya fahimce ta, hadda hakan din sallah ba ta wajaba a kansa ba. Me hukuncin sallah akan baligi, musulmi baligi mai hankali? Farilla wajibi ce. To a malikiya nan sai suna ganin yaya wanda yake wajibi zai bi wanda ba wajibi ne a kansa ba, wanda wajibi ne a kansa yayi sallah ta yaya zai sauke faralinsa ta hanyar bin wanda shi ba farali ne a kansa ba? Wannan yasa hatta a sallar Juma'a idan mun je a karatu za ku ga yadda suka sa an sharuɗa, wanda wannan dalilin ne yasa suka sa sharuɗa, saboda kamar matafiyi suka ce matafiyi baya jan sallar Juma'a. Me yake kawo haka? Saboda matafiyi sallar Juma'a ba ta wajaba a kansa ba, don haka bai kamata ya saukewa masu farali ba, tunda shi ba farali ne a kansa ba. Shi in yayi farali ya sauke? In yayi ba farali ya sauke ba, to ta yaya shi liman ba farali ya sauke ba ce ku farali kuka sauke? To amma zance mai inganci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan haka niyya tana da tasiri sosai a cikin aiki. Anan za mu ce kasancewar mumayyizi sallah ba ta wajaba a kansa ba, wannan ba ita ce illa ta ingancin sallah ko karɓanta ba. Shari'a ba ta danganta ingancin sallah ko karɓanta akan wajabtuwarta ba. Wajabtuwa wani hukunci ne daban, ingantuwarta da karɓarta shi ma wani babi ne daban. Don haka dukkan wanda zai yi ta inganta, to za a iya binsa sallah ta inganta, sawa'un wanda ya bishi shi farilla ne a kansa ko ko shi ba farilla ne a kansa ba. Don haka yaro mumayyizi zai iya yin limanci ba sai har ya balaga ba. Aliman, sharadi na biyar, ya zama masani bima la tasihhu salatu illa bihi, da abinda sallah ba ta inganta sai da shi. Min qira'atin wa fiqhin, na karatun alqur'ani da kuma fiqhu. Kamar yadda mun karanta a hadisi a baya, Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su karanta littafin Allah, iya karanta littafin Allah. Wanda waɗansu malaman kamar su Malikiya da Shafi'iyya suka fassara hadisi, suka awwala ma'anar aqra'uhum da cewa afqahuhu, wanda ya fi su sanin fiqhu, domin suka ce zallan sanin karatun alqur'ani, zallan iya karatun alqur'ani mai girma, ai shi ba a kiransa ilimi. Mutum ya iya karanta alqur'ani mai girma kadai, to wannan za a kira shi makaranci, amma ba za a kira shi malami ba. Malami shine wanda ya san hukunci, ya san dalilin hukunci. Daka yanzu idan mutum aka ce ya iya karanta alqur'ani, amma idan yazo yana sallah, abubuwa da dama na matsalolin sallah bai san su ba. Bai san meye farilla a sallah ba, bai san meye sunna a sallah ba. Idan ya bar farilla bai san meye kamace shi ba. Idan ya bar sunna bai san meye kamace shi ba. In ya bar mustahabi bai san meye kamace shi ba. To kaga wannan duk yadda yake fesa karatu bai iya sallah ba. To shin za mu ce duk da haka makaranci muke nema shine liman? Ko kuwa za mu ce a'a, liman shine masanin fiqhu ko da bai iya Qur'ani ba? Wata sabuwa. A ce ya san hukunce hukunci, ya san komai, ya san farillai, ya san sunnoni, ya san sujudar rafkanuwa, yadda ya lakanci sallah, abin ba a cewa komai. Amma idan ya tashi karatun alqur'ani, kwaɗan da yake cikin karatunsa kare ba zai ci ba. To shin wannan za mu yi la'akari da malintarsa ta fiqhu ya yi liman, ko ko yayi abin yake? To shine anan malam sai ya hutasar da mu, ya ce kai duka biyu ake nufi. Ya zama makarantun alqur'ani mai girma, ya zama masanin hukunce hukunce, saboda shi alqur'ani lazimin sallah ne. Mutum ba alqur'ani da ya zai sallah, da qur'ani ake sallah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba. Mafi karanci karatun fatiha a ce bai iya ta ba, ina sallah take? Babu. Na haka dole akwai karatun qur'ani a ciki. Sannan hukunce hukunce lazimin ayyukan cikin sallah ne. Ayyukan cikin sallah ba sa yiwuwa sai da sanin su. Daka ba zai yiwu a ce mutum kadai karatun alqur'ani ya ishe shi ya yi sallah ba, tunda da zaran ya yi ruku'u qur'ani ya kare, an bashi da sauran aiki. Da haka shi ma ba za a bashi a baya ba. Amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai ja mutane sallah shine mafi karatun alqur'ani a cikin su, anan za mu ce abin da yasa aka takaita ga karatun alqur'ani mai girma, saboda ai ba wani wanda za a ce musulmi ne wai ai tsammanin cewa ya jahilci sallah da yadda ake yin sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimi aka fara masa, kuma da ilimi ya fara wa sahabbansa. Idan alqur'ani ya sauka, suna karanta alqur'anin ne da ilimin da ke cikin ayoyin, har ma su yi aiki da su. A lokacin da yake wannan magana da su, babu wani a cikin su wanda za a ce bai sanya ake sallah ba, bai san hukunce hukuncen sallah ba. Wannan dole ne, karatun ne na alqur'ani shi da yake ba dole bane sai an lakance shi, shine ake da bambanci. Wani yafi wani lakantarsa, wani yafi wani haddacewa. Tunda ba a tilasta wa musulmi sai ya haddace alqur'ani ba. Ba a tilasta wa musulmi sai ya lakance dukkanin qur'ani ba. In ya lakance wani wuri da zai ishe shi ya yi sallah, ya karanta lokaci bayan lokaci, ya dinga samun lada, ba a tilasta masa sai ya sauke alqur'ani, sai ya lakance karanta alqur'ani ko ina da ko ina ba. Wannan saukin ne ma ya sa mutanen mu suka watsar da alqur'ani, yake ta kura ba a damu da shi ba. Wanda kuma abun kunya ne, in an je aljanna kuma da shi za a shiga fa, da shi za a da kowa da shi zai je masaukin sa. Yawwa, kar ka zo ka tsaya a flow ground da shi ake tafiya masauki alqur'anin. Kana mutum ya ce haba, yawwa sai yau naji dama qur'anin nan ni gaskiya karanta shi fa kaza 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 ne. Yana da daraja, yana da falala. Idan an je ranar alqiyama aka baka aljanna, to yanzu karatun alqur'ani manzo sallama ya ce za a ce da kai karanta ita karantawa, irtaqi warattil, ka dinga hawa sama kana karanta alqur'ani fa inna manzilaka inda akhir ayatin takra'uha masaukinka karshen ayarka ina yan alamtara kuma haka mutum yace ai karatun sallah ne kawai ya alamtara haka sai an fa sai lifta ta fara lifting da kai tana tashi da kai kana jin dadi kana zuwa li'ilafi kaga ta fara slow saboda alamtara ne bakin ka daga li'ilafi sai alamtara shikenan daga nan li'ilafi quraishin kaga ka kawo karshe sai ga kawai aramomi suna ta wucewa kawai kaga makwabcinka a duniya ya baka tazarar gidaje 80 a aljanna kuma duk yadda gida ya ƙara sama aljanna duk yadda kuma ya ƙara samun decoration ya fi samun kayan alatu da abubuwan da ake nema a ciki kar mutum ya sakaci da haka yanzu idan muka dawo karatun mu zamu ga cewa kenan dai zamu ce hadisin da yace wanda zai ja mutane sallah wanda yafi su karatun alqur'ani wato an yi la'akari da mutanen wancan lokacin kuma galibi za ku samu akwai abubuwa da yawa har malaman musulunci a littafin su idan kana bibiya za ka ga cewa ba su zaci wani abin zai faru ba a cikin musulmai wallahi inda za a tashi wasu cikin magabata su ga yadda musulmai suke a yau yadda suka jahilci addinin musulunci za su yi mamakin a ce wannan musulmi ne wannan musulmi ne wannan bai san ko kaza ba saboda su sun tashi ne tashi dama na ilimin addini ko ina da akwai shi sai dai a ce kawai wane yafi wane ilimi amma ba dai waɗannan abubuwa da ake bukata wannan abubuwa da ake bukata na farko farko basics abubuwa da ake bukata ba su ba su kan kowa ya fi karfin sa kowane gida an fi karfin sa ko sosai sai za ka samu idan yaro idan mace ta tsuguna ta haifi yaro ita ce farkon malamar sa kafin ya zama wani ilimi a waje ma wasa ce farkon malamar sa saboda duk wasu basics abubuwa da ake bukata addini a cikin gida ma da akwai su naka idan an ce wanda zai ja mutane sallah wanda yafi karatun alqur'ani ana magana a cikin mutanen da dama ba jahilci a cikin su qur'ani shi yake bambanta su yanzu kuma halin da muka samu kanmu a ciki to kaga sai an yi da ciko sai a ce aqra'um likitabillahi wa afqahuhum li ahkami salati wanda yafi iya karatu sannan kuma wanda yafi fahimtar hukuncen sallah wannan a sharhi kenan ba ina ciko ne a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo sharhi sai a faɗi haka to shi sanan mallan sai ya raba kafa yace aliman bima la tasihhu salatu illa bihi ya zama masani na abin da sallah bata inganta sai da shi min qira'atin wa fiqhin na qira'a da fiqhu an taba zama wata rana za a yi limanci a garin mu za a yi liman aka dauna haka aka tattara kun dattijo a cikin mu shi baya magana da wuri ya rasu yanzu Allah ya ji kansa da rahama za a zauna ana meeting wani lokacin har a gama ba zai ce komai ba amma an ya tashi maganarsa shi zai yi magana guda daya kuma karshe sai ta canza akalar zaman da haka an zauna ana maganar liman waye ne za a nada liman waye za a yi babban liman waye za a yi na'ibi ana ta cece kuce ana tattauna ce to wane ne ya kamata ya yi liman shi ya ce a ni gaskiya kusa irin tawalu'u na mutanen mu gaskiya ni a ni ba wane to kai ya kamata kai wanda kai ana wani abu sai ce haba jama'a mu koma ashimawi mana ga ashimawi ya yi liman za ku yi ta mana musu ko ba haka ba to shi ne a je ashimawi ga liman nan ashimawi a duba duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan shine liman ko yana so ko baya so wannan kuma wata magana wani abu ne daban amma mu mai karatu ya ce mana mu yi kawai shine kuma gaskiya ne duk wanda ya bar karatu zai sha wahala wani limami wata rana yake ce mun limami ne irin na fada din nan sai yake ce mun mallam na rasa yadda zan yi a masallaci nace akar bakallahu me ya faru yace to batun limanci ne sallar asuba ina yin sallar asubahi sai sarki ya kira ni yace mun sallar nan tana tsawo mun dinga ragewa yace na zo na rage kuma sai wani ya tashi a cikin masallaci ya miƙe yana ta fada ina za mu je gaggawar mai muke
wace irin sallah ce wannan surori amana su gusul gusul yace yayi ta fada ki na rasa na shiga tsaka mai na rasa yadda zan yi ce sarki ya ce yayi tsau ta yi tsau mamu sun ce ta yi gajeriya nace to ya akramaka Allah hanyar aka bari nace abin da ya kamata kai shine ka je kaka duba yadda manzon sallama yake sallar asubahi surorin da yake karantawa ka zo ka karanta duk wanda ima magana ka ce annabi ne yake haka in doguwa ce in gajeriya ce haka annabi yake shikenan aiki da karatu sauki ne da shi aiki da jahilci wallahi yafi wahala yafi wahala aiki da jahilci ba yafi wahala to malam yace yanzu nan malam ya gama irgo sharuɗa guda biyar sai yace fa iniqtadaita bi imamin yanzu za a malam zai maka bayani irin na fiqhu na matsayinka ba an gaya ma sharuɗa ba to shikenan yanzu me matsayinka idan kai sallah a bayan wani cikin limaman nan fa iniqtadaita bi imamin idan kai koyi da wani liman thumma tabayyana laka annahu kafirun sannan ya bayyana maka cewa shi kafiri ne aw mira'atun ko ya bayyana cewa mace ce aw khuntha mushkilun ko kuma ta maza ne aw majnunun ko ya bayyana mahaukaci ne aw fasiqun bijarihatin ko ya bayyana maka fasiki ne amma na gabbai fasiki amma na gabbai ba na aqida ba an fahimta yawa shi fasiki na aqida ana bin sa sallah shine dan bid'a ana bin sa sallah amma fasiki na jariha shine masnaci mashayin giya ire-iren waɗannan ayyuka na fasikanci su ake nufi da fasik bijariha yace bijariha ne dan ya cire maka wancan fasikin fasiki na aqida dan bid'a aw fasiqun bijarihatin ko fasiki ya bayyana maka limamin nan fa fasiki ne ba adali bane aw sabiyun ko ya bayyana maka cewa yaro ne karami lam yablughil huluma bi kai yin mafarki ba kun ga malai yana nan akan bakarsa cewa sai yaron da ya balaga aw muhdithun ta'ammada al-hadatha akwai wanda aka rubuta a muhdithun eh to wannan zai zama kuskure kenan aw muhdithun ko kuma mai hadasi ne ta'ammada al-hadatha wanda dagangan gangancin hadasin yayi ya bayyana maka ya bayyana kamar ya bayan aidar da sallah kai sallah a can nesa kana bin sahu ana idarwa sai wani sai yake ce maka ai yau ai yau ai hajiya abun nan ne mata ja mu sallah ah mace ce to haka malai yake magana daga baya ta bayyana maka ko kuma yabo maka mahaukaci ne ka zo ka san mutun yana sallah a masallaci kawai sai ka jona masa kuna sallah kuna ko kai sallar sai da aka je raka'ar karshe aka zo za a yi sallama yayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum kai ma sai kai kana juyowa fiskar sai ga ya maka haka idanuwa
ya kura maka idanuwa
ce kai ma ka gama sai ka fahimci gaba ɗaya ashe sun cece ne mahaukaci ne ko kuma mai hadasi da gangan sai da aka idar da sallah sai limamin sai yace ta ce kuma kuka ta biye ni yace ai tusa ne a cikin sallar kaga wanda ya ga dama ya sake wanda ya ga dama ya bari kaga wannan mataimakin mahaukaci ne ta bayyana maka cewa yayi hadasi da gangan a cikin sallar so sallar ta bace amma kun ga annan malam da yace sai ta bayyana maka yayi hadasi hadasi da gangan nan zamu fahimci cewa kenan wanda hadasin sa ba na ganganci bane sallar mamun sa ba ta baci sai sayyidina Umar ya taba jan mutane sallah da janaba bai sani ba sai daga baya bai tuna ba kai sai daga baya sai ya tuna sai ya wankan janabar bai ga kowa ya saki sallah ba haka idan liman ya ja mutane sallah da hadasi shi ma yana mai mantuwa yana mai shagala daga baya bayan an kidar da sallah sai ya tuna yana da hadasi to ba bukatar ma ya tashi ya ce wa mamun sa to jama'a ina da wani jawabi ba an fasa matsala a ba ruwanka in dai an riga an yi sallama baka tun in ka tabbatar ka tuno kana sallah to haƙƙin su ya hau kanka amma in ka tabbatar baka tuna ba har akai sallama sai bayan an yi sallama ka tuna to ka je ka gyara taka mamu ba su abin ka haƙƙin ka sanar da su cewa akwai wata matsala su je su gyara wannan uzurin mantuwa da kai to ya dauke wa mamu wato ingancin sallar su nauyin ingancin sallah malam yace aw muhdithun ko mai hadathi ta'ammada alhadatha wa da ya hadathin da gangan batalat salatuhu sallarsa ta batalat salatuka sallarka ta baci kai da ka bishi dama abin nan dama shi kan mai hadathi sallarsa bacacciya ce kamar kafiri ma dama sallarsa bacacciya ce amma da mace da kun sa mushkil mata maza sallarsu ta baci sallarsu ba ta baci ba to mahaukaci fa sallarsa bacacciya ce bacacciya ce kafiri fa bacacciya ce fasiki fa bijariha yanzu mazinacin yayi sallah ba ta yi ba ha to ka gani kaga shi ma sai dai a ce ba za a nada shi limanci ba amma yana sallah ka bi shi sallah dan me za a ce ba ta yi ba dan bidiya ma ta yi balle shi an fahimta amma a nada shi a ce limamin wannan masallacin wane ne kuma an san shi fasikin mutun ne kowa ya san shi to bai kamata a lalata sunan masallaci ba amma sallarsa a karan kansa in yayi tayi dan haka ba abin da zai hana wani ya bi shi jama'a an gane dan haka da malam yace batalar salatuka sallaka ta baci wajabat alaikal i'adatu malam yace maimaita sallah ya wajaba a kanka to anan sai mu tsame duk wanda sallarsa shi ma bata inganta ba to duk wanda ya bi shi sallarsa ta baci kamar kafiri kamar mahaukaci kamar mai hadasi wanda yayi da gangan wanda kuma sallarsa ta inganta a kashin kansa kamar mace kamar khunsa mushkil kamar fasiki ko kuma yaro amma mumayyizi in ba mumayyizi bane to sallah ba ta yi ba in mumayyizi ne kuma to sallah ta inganta bisa bayanan da suka gabata baya abinda muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اجتبى wannan yace ina neman ƙarin bayani akan wannan gabar ta aya ta 6 dake cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn saboda naga wasu shafa suke yi a kafofinsu a maimakon wankewa me matsayin shafar kafar tasa da yayi to wannan aya kamar yadda ka faɗa aya ce da ta yi bayanin yadda ake alwala yayin da Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين محلن da kake magana akan sa وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين جمهورن makaranta alqur'ani haka suka rawaito karatun alqur'ani na wannan waje wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn amma akwai qira'a wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Duka ma'anar ayar ba za ta bayyana daga daidai wannan gabar ba har sai idan mutum ya koma farkon ayar, saboda ma'amulin yana can farko, amilin ka amilin yana farko. Ubangiji ta'ala ya ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wujuha, fagsilu ku wanke wujuhakum fiskokinku, wa aydiyakum da hannayenku, wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku, wa arjulakum da kafafunku. Sai da wujuha da aydiya da arjula sun zo da fataha, ru'usi ya zo da kasra saboda ya zo da ba'un bi ru'usikum. To idan muka dubi qira'ar jamhurin makaranta cewa wa arjulakum bai zama tana tare da aydiya da kuma wujuha, su kuma ce aka yi fagsilu kinan wankewa za a yi. Don haka wanke fiska, wanke hannu, wanke kafa. Idan muka dubi qira'ar wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn, ku shafi kayuwanku da kuma kafafunku zuwa idon sawu. To wannan shafar ita kuma yaya take akan wannan qira'ar, tare da cewa wata ce qira'ar jumhur ba? Abinda malamin musulunci suka tafi akai shine, in ma za a fassara ayar akan wannan qira'ar, to wannan yana nuna shafa ne akan khuffi, saboda shine aka gani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yayi tawaturi, yayi tawaturi ta hanya mutawatira, hadithane mutawatirai akan cewa Annabi sallama yayi shafa akan khuffi. Shi aka gani kuma ba a ga yayi shafa akan kafarsa tana waje ba a cikin khuffi ba, balle a fahimci cewa yayi aiki da waccan qira'ar ne. Ba a rawaito ba ko sau daya cewa Annabi sallama ya shafa kafarsa ba tare da khuffi ba. A alwala in ya shafa to akan khuffi ne, in ba khuffi to wankewa ke. Don haka maganganun nan guda biyu su ne suka shahara, su ne maganganun da aka yi ijma'i akan su a musulunci, cewa wadda kafar shi take waje zai wanke a qira'ar jumhurul malamai wa arjulakum, wadda kafar shi take cikin khuffi zai shafa, saboda hadisai mutawatirai da suka zo, kuma a kansu ake fassara qira'ar da ta zo ta akan wa arjulikum. Amma wannan da kace kaga ya shafa kafarsa ba tare da khuffi ba, na tsaya ne na dan bata lokaci domin ya amfane mu gaba daya, amma ba dan wannan da ka ganin ba yayi, domin wannan da ka gani yayi din shi tsarin addinin sa daban. Ya kamata ku dinga fahimtar haka. Idan kuna ganin ƴan Shi'a suna aiwatar da waɗansu abubuwa, to ku daina daga hankalinku har ku dinga ganin kun shiga wani hali, ku dinga ganin cewa sun zo muku da wata fahimta. Bari ku je ku yi bincike, bari ku je ku wannan abin da ka sani din shine musulunci, abin da ka gani a wajensa wanda ya saba wa abin da ka sani din nasa addinin yake yi. Har yau mutane sun kasa fahimtar cewa addinin Shi'a addini ne mai zaman kansa, ba shine wannan musuluncin da muke yi ba. To ku fahimci haka, ku ƙara fahimtar haka. Abin da ya raba mu da Shi'a yana da yawa, yana da yawa. Don haka ya raba addinin ne gaba daya, wani abu daban suke yi. Mu kuma abin da muke yi shine abin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo da Alkur'ani sannan da riwayoyin da sahabbai suka rawaito mana. Su ka sahabban ma nawa suka tsine wa albarka cikin masu rawaito hadisin ma,
to ka gani.
Allahu a'lam. Ana alaikum salam. Yin sallah, sallah mai bin mace sallah oh to suna sada da shi kamar ya sun sani mana da ladanin su ne eh to zai zo mana nan gaba zai zo mana nan gaba a cikin wannan littafin sharadi ne sai liman ya san zai ja sallah kafin a bishi zamu zo mu karanta amma dai yanzu kafin mu zo din yanzu anan wannan tambayar za a iya amsa ta sharadi ne sai mutun ya san zai ja sallah a bishi zamu ce ba sharadi bane yanzu ka zo ka san mutun yana sallah sai ka jona da shi bai fara sallar sa da sanin cewa zai zama liman ba sai ka jona sallah da shi tayi ko ba tayi ba haka ita ma eh haka ita ma a bayan ta zaka tsaya shi wancan ladanin a ina yake tsaya ba bayan su yake tsaya ba a bayan ta zaka tsaya kuma ka je gefen ta ka zo ka hada dantse ka hada kafa ka hada cinya Allah gawa ta malam ma takkace fa a aba ai na'am na lalle wa alaikum salam wane ladanin ladanin umu waraka wai da aka ce wai dattijo ne dattijo na shekaru ko dattijo na na me kace na hali a mu idan mun idan bahaushe idan yace dattijo asali in yace dattijo tsoho yake nufi sai dai idan an duba siyakin zancen sa yana nufin na halin sai a gane na halin yake nufi duk da ka samu kalma mai ma'ana biyu to akwai ma'ana ta farko akwai ta biyu to ma'anar farko a dattijo a wajen bahaushe bahaushe na tsufa ne siyaki shi yake nuna ma'ana ta biyu eh ayna afwan nazo wa alaikum salam to mutun ne wai za a bashi yazo ya sai kaya ko kace a wajenka ko zai zo ya sai kaya a wajenka in yazo ya saya ya ma ciniki da yawa kai kuma ka ji dadin cinikin da ya maka sai ka dauki wani percentage sai ka bashi to anan zamu duba mu ga wanda suka turo shi sun biya shi idan wanda suka turo shi suka sa shi dama akwai ribar sa a ciki dama an biya shi to bai halatta ya karbo na ba wajenka ba saboda idan ya karbo auna ba wajenka to yanzu kamar wani cin hanci ka bashi na ko kayanka yana da kyau ko kayanka ba ya da kyau ko kayanka da tsada ko kayanka ba tsada kayanka zai saya saboda wannan abin da kake dan bukatar kansa ma sai ya dinga ha'intar mutanen da suke da suka dora masa nauyi ka fahimta amma in ya zama cewa a dama ba a biya shi ba shine yasa kansa yazo ya saya a wajenka kuma ba biyan sa ake yi ba ko kuma ma kayan sa ne dama yazo ya saya a wajenka da yawa sai kai masa kyauta wannan daidai yake da kyauta da kamfanoni suke yi wa mutumin da ya sai kayan su da yawa wannan daidai yake da shi ai ba a haramta ta ba ba a haramta ta ba don haka idan mutum kawai yazo ya sai kaya a wajenka ne ba wai an biya shi ba ba kuma ba a sa masa wani ratibi ko ta ujura ba ba kuma yana da riba a cikin sayan kayan a wajenka bane sai ka dauka ka masa wani alheri saboda ya ma ciniki da yawa wannan wani abu ne na al'adar yan kasuwa bana ganin akwai wani mani a ciki Allahu a'lam na'am alaikum salam ana ji kai ina zuwa eh eh wai yaro wanda ba mu mayyizi ba in yi addu'a tana karbuwa addu'a ba ibada bane ibada ce ta yaya zai san addu'a ai duk da aka ce ba mu mayyizi bane ya san Allah da har zai roke shi ya iya mayyaza bukatar a wannan raha ce ai raha ce me kake so ka ce da tijo ku yi la'akari da lokaci ba na ga hannaye ana ta daga hannaye lokacin mu eh na'am eh
eh idan ka kawo sai ya ce to
kai aikin ka shine ka kawo masa mai sayan kaya in ka kawo mai sayan kaya shi kuma zai baka wani percentage wannan dillanci kenan wannan kuma ya halatta ai ya halatta ka je kayo zabalin mai sayan kaya a wajensa ka kawo masa mai sayan kaya shi ba shine zai biya ka ba wanda ka zo ka kawo masa customer shine shi kuma zai shine zai biya ka wannan dillanci ne ai shine asalin dillanci ai a'a ai ba cewa yace wannan wani abu ne dora akan fahimta akan abin da ya fada kai kan tunda dai kana amsa abin da na fada shine abin da kake so ai ba sai lallai abin da ya fada ya daidai ba ba wai na fahimci cewa shine kake nufi ba kawai shi kawai shi ma wani abu ya fado masa ne na'am yace ya kamar wani wuri ne da mutane suke zama anan suke karta su shashayen su komai lokacin sallah ya kuma su tashi su alwalal a kira sallah mai hada kiran sallah ai ko ai sallah kuma a ci gaba kuma da gashi ko ko yace in mutun ya samu kansa a wajen to yaya shine yace yaya za a iya samu kan nasa a wajen kartar yake yi ko shashayen yake yi ya je wani masallacin indai mutun ya ga abin da ake a wajen shaye-shaye da karta da komai kuma a lokacin sallah a tashi ayi sallah shi baya san sallar sa ne ai ko za ta yi bata daraja bata kima abin ya tsallake liman mu ma mu haka suke kuma kaje ka fada cikin su a ka nemi wani masallacin amma tambayar shine inda a ce inda abin da ya kamata ka ce shine inda a ce mutun ya je yayi sallah a wajen da yayi sallah a wajen daga baya sai ga ashe daba ce ta karta da shaye-shaye yayi sallar sa sai mu ce ta inganta amma yaya san me ake a wurin kuma zai je shiga yayi sallah alaikum assalam amma jama'a wasu fa kun san azumi suka yi fa na'am malakai ne na karshe na'am na'am fadin tahiyya yace kaman fadin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu zaka iya cewa assalamu alan nabiyyi ina ga mun yi lokacin da muka karatu tahiyya walal an ba na manta ba zaka iya an sabu daga sahabbai suna cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh amma dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu na'am malan na karshe naji ma kaman injin mu ne yake yi ko wai yace karatu mai tsada muke yi na'am me wai me albarkan office duk wanda dukkan wanda mu ka'ida shine duk wanda aka bashi aiki aka biya shi kudin aikin sa baya halatta ya nemi ko ya karbi ko ya samu wani lada a cikin aikin sai dai a wajen aikin ba laifi likita dan yayi wani aiki a lokacin da ba na aikin sa na gwamnati ba dan yayi wani aiki ya samu an biya shi ba laifi dan malamin makaranta ya karantar a wani waje ba a lokacin makaranta ba a lokacin gwamnati ba an biya shi wannan babu laifi wato Allah ya maka mauhiba wannan aikin naka ba sai a iya gurin da ake biyan ka kake da ikon yin sa ba kana da ikon yin sa a duk yadda kake to sai ka kiyaye wa waɗanda suka biya ka lada lokacin su lokacin da ba nasu ba kuma kana iya amfani da wannan baiwar taka kuma ka nemi arzikin ka ba a hana ka ba amma dai a cikin aikin su a cikin ma'aikacin asibiti a cikin asibiti yayi aikin kuɗi malamin makaranta a cikin makaranta a sake biyan sa wani kuɗi an gane ko yawa alƙali a kotu ya samu kuɗi ire-iren waɗannan samun su ne ake magana akan cewa an biya ka akai na me kuma zaka sake ɗauka supervisor ya je duba makaranta buɗe buɗin motarsa a jefa buhun shinkafa jarkar man gyaɗa da sauransu duka bayan kuma aikinsa kenan dama supervisor mai duba yara a jarabawa a biya shi kudin sa na zuwa duba duba masu jarabawa ko duba masu teaching practice, an ba shi dubin sa 5 ko dubin sa 10 na mota, yaje kuma aka kunsa shi a officin principal ko headmaster, aka je aka sayo masa coke da mirinda da bisco, aka tattara masa aka ba shi da tsire ya ci, sannan da yar dubban sa kuma aljihuwar da aka ba shi dan wayenan hidimomin, kaga wannan kaga ya ci haramun saboda an biya shi. Rairar wannan abubuwan kaida ce sananne, ai ba bukatar mu tsawaita wani bayani akan ta. Eh, principal din dan me zai maka ba, an riga an biya ka ba, kowa ya zai maka, an riga an biya ka ai. Eh, ruwan shi ya tafi da nasa mana, ya tafi da nasa, wa ya ce a saya masa, an riga an biya shi, ko me ya tafi da nasa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.